الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah Ta'ala wanda ya sake tara mu a yau 10 ga watan Ramadan Hijira 1446, wanda ya daidai da 10 ga watan March Miladiya 2025. A wannan masallaci mai albarka da muke haduwa don tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin dalilan wannan wata mai albarka na Ramadan. Daka muna roƙon Allah Ta'ala ya samu cikin waɗanda yake ƴantawa a wannan wata, Ubangiji Allah ya karɓi azuminmu da sallolinmu da addu'o'inmu. Allah Ta'ala ya yafe mana kurakuranmu, ya gafarta wa mahaifanmu, ya ji kansu, ya musu rahama. Waɗanda suke da rai cikinsu Allah Ta'ala ya ƙara musu lafiya, matuƙar suna da lafiya. Waɗanda kuma ba su da lafiya cikinsu, Ubangiji Allah ya tada kafaɗinsu, Allah Ta'ala ya ba su lafiya. Haka nan muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Muna karatu cikin suratul Zukhruf, kuma za mu tashi aya ta 66 إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
نعم. Allah Ta'ala ya ce hal yanzuruna, wato da waɗanda suka yadda da Annabi Isa alayhi salatu wassalam, da mushrikan Qurayshawa waɗanda suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sauran duk wanda yake ƙaryata risala da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ita, Allah ya ce ba abin da yake jira illa sa'a sai alkiyama. An ta ce hum bagtatan wa hum la yashurun, to ba abin da yake jira in banda alkiyama ta zo musu, wa hum la yashuruna, ba tare da wato ba zato ba tsammani ko ji'atan. Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqi, masoya sashen su zai rika gaba da kiyayya da sashen rana alkiyama, illa almuttaqun, sai dai masu bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Masoya abokai, wato sashen su zai rika yin adawa da sashi rana alkiyama in banda masu tsoron Allah Ta'ala. Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun,
a ranar alkiyama da masoya za su rika adawa da junansu, to a wannan ranar kuma Allah ta'ala zai ce da bayinsa na kwarai, su almuttaqun din, wanda suka yi soyayya ta gaskiya, Allah zai tace da su, ya ibadila khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun, ya ku bayina ba ku da tashin hankali ko tsoro a wannan yini, sannan kuma ba ku da tashin hankali, ba ku da bakin ciki. Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, to su bayin Allah wadanda Allah ta'ala ya ce la khawfun alaikumul yawm wala antum tahzanun, kamar suwaye, sai Allah ta'ala ya fassara suwaye kenan, yace allazina amanu bi ayatina, sune wadanda suka yi imani da ayoyinmu, wa kanu muslimina, kuma suka kasance musulmai masu mai kauya. To wadannan ayoyi da malam ya karanta sune zamu bi mu ji abinda malamai suka tattauna dangane da su. Allah Ubangiji ya datar da mu.
Amin.
Allah Ubangiji ya ce hal yanzuruna illa sa'a, wato babu abin da suke jira in banda sa'a. Sa'a ita ce alkiyama. Sa'a duk lokacin da Allah ta'ala yana amfani da kalmar sa'a, yana nufin alkiyama, wato babu abin da suke jira kawai sai sa'a. Sa'a ita ce alkiyama, ita kadai wadanda suke ƙaryata Allah ta'ala da manzanninsa, ita kadai kawai suke jira. Wannan lafazin yanzuruna kuma yana iya ɗaukar ma'anar yantaziruna, duka dai kuma mu a Hausa abu ɗaya ne kawai, wato ba abin da ake jira, ba abin da suke jira illa sa'ata an ta'tiyahum bakta, kawai ba abin da suke jira in banda alkiyama ta zo musu babu zato babu tsammani. Wahum la yash'uruna, ba tare da sun ma ji a jikinsu cewa alkiyama za ta zo ba. Wannan dama haka Allah ta'ala ya ta faɗa mana, alkiyama za ta zo, a lokacin da za ta zo ba wanda zai yi tsammanin cewa za ta zo, wato sai mutane suna cikin gafala, mutane hankalinsu ya yi wani waje, kawai sai alkiyama ta zo, babu zato babu tsammani. Sau da dama Allah Ubangiji yana yawan faɗa mana cewa alkiyaman nan fa ba za ta zo ba illa baktatan, saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bakta. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anis sa'a, suna ta tambaye ka dangane da alkiyama, kamar kai ne kake dauke da bayaninta. Allah ta'ala ya ce ka ce da su la yujalliha li waqtiha illa huwa, ba wanda ya isa ya bayyana maka lokacin alkiyama sai shi Allah ne. Saqulat fis samawati wal ard, ilimin sanin yaushe alkiyama za ta tashi yayi nauyi wa sammai da ƙasa, wato sama da ƙasa ba za su ma su iya daukar wannan ilimin ba, kawai la ta'tukum illa bakta, alkiyama ba za ta taɓa zuwa muku ba sai kadaham, wato babu zato babu a lokacin ne kawai alkiyama za ta zo, a lokacin da mutane ba su yi tsammanin ma za ta zo ba. Shi yasa a cikin suratu Muhammad Allah ta'ala yake cewa fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baktatan faqad jaa ashraqu, hal yanzurun me suke jira illa sa'a, in banda alkiyama, an ta'tiyahum baktatan, ta zo musu babu zato babu tsammani, ta zo musu katsaham, waqad faqad jaa ashraqu, dama dai alamominta sun zo, wato alamominta sun zo, ko ayoyin da muka fassara a darussan da suke kusa da wannan na zuwan Annabi Isa a matsayin alama ta tashi alkiyama. Mun tattauna cewa malamai sun ce kuma haka yake, alkiyaman nan tana da alamomi manya-manya, tana da alamomi kankananu, daga cikin alamomin tashi alkiyama har da zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ana wasa'atu ka hataini, yani da sa'ar alkiyama kamar haka miki, ak zaka ga dan kadan ne ta darar da ke tsakanin su. Wani lokaci kuma lokacin da rana ta fada, ta kusa ta fada, yace gaya musu cewa ba abin da ya rage wa duniya sai kamar abin da ya rage wa yinin nan, kawai shine abin da ya rage, saboda haka mu yanzu duk a cikin wannan miki, a kowane lokaci alkiyama za ta yi tashi. To dama kuma duk wanda ya mutu sun ce faqad qamat qiyamatu. Man mata faqad qamat qiyamatu. Ita ma kuma mutuwa tana da alamu har ila yau. Kamar yadda alkiyama ma take da alamu. Akwai littafin likitanci na Ibn Sina, littafin musulunci na likitancin musulunci Ibn Sina ya faɗi wasu alamu wajen 15 na idan mutum zai mutu. Mun gane? Wato inda ka ga waɗannan alamun, to inda kai ne to gaskiyar magana da wuya in baka mutu. In kuma wani naka ne ka ga irin wannan alamun, to gaskiyar magana da wuya bai mutu ba. Alamomi ne guda 15 na Ibn Sina ya faɗa, saboda haka ita ma mutuwa tana da alamomi, ba sai an ambata su ba. Ambata? Yawa ba sai an faɗa ba, yawa bai sa haka. Amma dai suna da alamomi gaskiyar magana, suna da alama. To shi ne dai a dai ƙarƙashin Khadija Ashraf. Sannan Allah Ta'ala a cikin suratu Yasin yake cewa ma yanzuruna illa sihatan wahidatan, ba abinda mutane suke jira in banda tsawa guda ɗaya, ta'khudhum wa hum yakhisumun, wanda za ta kama su a lokacin da yakhisumun suna can sun shagala kawai, suna ta hayaniya, suna ta sun shagala, wasu suna shago, wasu suna gona, wasu suna kasuwanci, wasu suna makaranta, wasu suna abubuwansu. A lokacin Allah Ta'ala zai yi musu tsawa gaba ɗaya kawai sai alkiyama ta tashi. Wala yastati'una tawsiyatan, a lokacin da alkiyama za ta zo, wato ba su da wani sauran lokaci da ya rage musu ba, ballantana su yi wani shiri ma dangane da zuwanta. Kaga dai alkiyama nan ga Allah Ta'ala yana ta gaya mana cewa ba za ta zo ba, fa in za ta zo babu shiri za ta. Mun fahimci wannan. Shi yasa Sayyidina Ali ya ce abin da ya fi dacewa mutum shine kullun ya zama yana da shirin alkiyama. Kullun a ce a shirye kake kawai, alkiyama za ta zo. Tunda Allah Ta'ala ya riga ya gaya mana cewa ba za ta zo ba sai baktatan, ko? To da ita da mutuwa haka suke zuwa baktatan. To kaga abin da ya fi dacewa shine ka kintsa, ka shirya. Kuma addinin musulunci ya gaya mana duk yadda ake kintsawa mutuwa. Rubuta wasiyya alama ce da take nuna cewa kullum a cikin shiri kake. Ka rubuta wasiyyarka. Abdullahi dan Umar ya ce mu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi rana ta fito ta fada, akwai wani abu da ya cancanci mu rubuta wasiyya a kansa ba tare da mu rubuta. Wane yana bin ka bashi, ka rubuta. Kai kana bin bashi, ka rubuta. Kayan wani ne a wurinka na aro, ka rubuta. Kai kuma kayanka suna gurin wani na aro, ka rubuta. Abu kaza mallakarka ne, ka rubuta. Abu kaza ba mallakarka bane, ka rubuta. Ajiya aka baka, duk ka rubuta komai. Idan an biya ka bashin sai ka goge, idan ka biya bashin sai ka goge, idan ka karbo ajiyarka sai ka goge, idan an zo an karba ajiyar da aka baka sai ka goge, in an gara wata sai ka rubuta. Wato kullun kuma kana bibiyar wannan wasiyar taka. To wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna ka shirya wa mutuwa. A kowane lokaci ta zo ta same ka, to masha Allah, insha Allah duk wasu rikice-rikice za ka samu za a iya daidaita maka su ko bayan katin. Amma in ya zama da kawai kominka babu tsari, babu wasiyya, babu komai, yawanka kawai kake yi, to sai ka mutu da haƙƙin wasu a kanka. Ko kuma ya zama da haƙƙoƙinka suna gurin wasu, ko ba tare da an sani. Wannan ya nuna kawai ba ka da shiri, kana ka ɗauka cewa ka zo duniyar nan zamani. Da sauran shirye-shirye da ya kamata Sayyidina Ali ya yi magana a kansu sosai na yadda ya kamata a shirya wa mutuwa. Abdullahi ɗan Umar, Allah Ta'ala ya yarda da shi, dama ya faɗa mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asbahta fala tantaziru al-masa, idza amsayta fala tantaziru as-sabah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun fi dunya ka annaka gari aw adiru sabi, ka zama duniyar nan kamar garib kamar bako bako ina ruwan bako da wani abin da yan gari suke abin da ya kawo shi kawai shi yake to kai din ma bako ne to haka ya kamata ka rika daukan kanka ko da yaushe ka zama kamar bako aw abir sabil ko wanda yake wucewa ta kan hanya kawai hanya ce ta ratsu da shi ta wani gari don haka wasu yan bukatunsa kawai zai iya kama hanya ya ci gaba da tafiya to dai inda mutum yake kuma garib ne sannan kuma abir sabil to yadda kake a garuruwan da kaje wanda ba naka ba kake a bako ba za ka sakata kawala ba ba za ka miƙe kafa ba sannan yadda kake idan ka samu kanka kai zango a wani gari ta yadda abin da yake gaban ka kawai shi kake yi babu ruwanka da abin da ake yi to wannan shine abin da ya kamata ka zame wa duniya mun fahimta shi ya kamata ayi wani shi ya kamata kai wa duniya shine Abdullahi dan Umar yake cewa idan amsaita falatan taziru sabah in kaga ka kawo yamma to kada ma kake tsammanin zaka kai gobe da safe in kuma ka bude ido ka ganka a gobe da safe to karka tsauka cewa zaka kai gibi aw zaka kai yamma saboda dama duk wanda ya tashi mutuwa suka ce yana mutuwa ne tsakanin sallah da sallah an yi asuba kafin azhar sai mutu ko an yi azhar kafin la'asar ko an yi la'asar kafin magriba ko an yi magriba kafin isha'i ko an yi isha'i kafin asuba anan duk wanda zai mutu anan zai mutu shi yasa ake cewa kullun zaka yi sallah ka rika yin kamar salatu muwaddi ka rika dauka kamar wannan ita ce sallah ka ta karshe saboda ka ka tsaya ka yi ta da kyau to ba abin da ake jira da waɗanda suke suka yi imani da waɗanda suke karyatawa da waɗanda suke shakka dukkan mu gaba ɗaya babu abin da muke sauraro in banda alkiyama idan kuma alkiyama ba za ta zo ba illa baktatan sai baktatan wato katsahan babu zato babu tsammani haka mutuwan ma za ta zo babu zato babu tsammani to sai Allah ta'ala ya ce al-akhillau yawma idhin kun ga masoya a wannan ranar al-akhilla su ne wato masoya wanda akwai kauna mai karfi a tsakaninsu akhilla kaga jam'i kenan zai zama kulla shine ainihin sifa masdar Allah ta'ala ya ce wattakadallahu ibrahima khalilan wattakaza Allahu Ibrahima khalila Allah ta'ala ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalil shine maji dadi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kuntu muttakhidan khalilan lattakhastu Abu Bakr khalilan walakin sahibakum khalilur rahman sai dai da zan riki wani badadi ko wani maji dadi a cikin ku to da sayyidina Umar da Abubakar zan dauka a matsayin badadi to sai dai shi maji dadi daya kawai ake ba yanzu to kuma sahibukum khalilur rahman to abokin ku yana nufin shi karan kansa khalil ne na Allah Rahman da haka Allah ubangiji yana da khalilaini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam waɗannan su ne khalilai ar-rahman to su kuma shi khalil shi ne wanda soyayyarsa ta riga ta shiga cikin zuciyar wanda yake so ta yadda wato baya rabuwa da shi kuma duk abin da yake so shi zai ko menene yake so in dai majidadinsa ne yana son abu kawai zai ko menene shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce dalilin saukar wannan ayar wato ta saukar ne dangane da Umayyah ibn Khalaf al-Juhani da kuma Uqbah ibn Abi Mu'ayth waɗannan manyan mushrikai ne tun a Makka Umayyah ibn Khalaf dama an sha jin sunansa to masoyan juna ne su biyun nan suna kaunar juna ba sa rabuwa da juna a kullum sai sun haɗu kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana kaunar ɗaya to sai zama na Uqba ibn Abi Mu'ayth shi kuma yana son zama a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya zauna a majalisin Ma'ikiyar sallallahu alaihi wasallam da haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zauna shi ma zai zo ya zauna, ba wai yayi imani da shi bane, amma dai yana son da ya zauna. To sai Qurayshawa suka raka yada jita-jita cewa Uqba ibn Abi Mu'aytin ya zama sabi'i, wato ya canja addini, suna tsammanin ya daina, wato ya zama musulmi. Sai ake masa irin wannan zargi, mun gane. To sai Umayyah ibn Khalaf ya hade da shi ya ce wajhi wa wajhuka haramu, da fuskata da fuskarka ba za su ƙara haduwa ba har sai in ka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka tofa masa yawo a fuskar. To shikenan, tunda masoyinsa ne, abinda yake so shi zai suna haduwa da Maki alaihi salatu wassalam, ku sai tofa masa ya wulakanta shi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bakantan cewa lalle za a kashe shi, kuma aka kashe shi a Badar. Ana aka kashe Uqba ibn Abi Mu'aytin a Badar, shi kuma Umayyah ibn Khalaf a sauran yaƙoƙin shi ma aka kashe shi, mun gane. To irin waɗannan wanda suke da irin wannan soyayya, kana san abokinka ka yadda da shi, ka gamsu da shi, shi ma ya yadda da kai, ya gamsu da kai, to irin su. Amma kuma soyayya ce wanda ake yin ta ba akan bin Allah subhanahu wataala, duk inda yake sai ka nemo shi, shi ma duk inda kake sai ya nemo ka, amma fa babun Allah ta'ala kuke yi, wato saban Allah kuke zuwa kuna yi, tunaninku gaba ɗaya da saban Allah ne, amma dai ba kwa rabuwa da juna, kuma tare kuke ko da yaushe, kuma duk inda kake ka san inda yake, kuma ka san lokacin da za ku haɗu, kuma in kun haɗu ɗin nan dai saban Allah ta'ala kawai za ku. To waɗannan yawma izin, a wannan ranar ta alkiyama, ba'dhum li ba'dhin aduwwun, sashensu zai rika gaba da sashi, illa almuttaqun, sai dai masu tsoron Allah ta'ala. Wato kenan kun ga masoya waɗanda zai zama na sun samu wato sifa ta khalil ko akhillau, za a iya samun su a cikin mushrikai, za a iya samun su a cikin maguzawa, za a iya samun su a cikin kafirai, sannan kuma za a iya samun su a cikin masu imani. Za a iya samun masu imani kuma sannan suna son junansu fi sabilillah, mun gane ko. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a salasun man kunna fihi za ka ta'amal iman, duk wanda ya zama yana da ɗaya daga cikin, yana da halayen nan guda huɗu, guda uku, duk wanda a cikin halayensa akwai waɗannan abubuwan guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ambata, to wannan ya ɗanɗani imani, shine ya ɗanɗana ainihin menene imani. Sai ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayka mimma siwa, ya zama Allah da manzansa su kafi kauna sama da wani wanda ba su ba. Allah da manzansa ya zama su kafi kauna sama da wani wanda ba Allah da manzansa ba. Kowaye kuma wannan, ko mahaifinka ne, ko mahaifiyarka ce, ko ɗanka ne, ko matarka ne, ko ma waye, ya zama kafi san Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama akan su. Wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko Allah subhanahu wataala ya ce ayi wani abu, ko da ba sa so, ko ransu zai ɓaci, kai dai za ka yi abin da Allah ta'ala yake so, ko abin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake so, don ka fi ƙaunar Allah da manzansa saboda yadda kake ƙaunar su. Sannan na biyu, an tuhibba almar'u, an tuhibba almar'a la tuhibbuhu illa lillah, ka zama kana son wani mutum, kana ƙaunarsa, kana son sa, amma ba don kome ba, saboda kawai Allah ta'ala, wato saboda yana bin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba zai yi wa ce kamar abin da wasu ke yi samari da yan mata, a ce ai saboda Allah nake son sa, amma kuma mutumin banza ne, sai da ce ni wallahi saboda Allah nake son sa. To amma idan aka bincika, sai aga ba shi da wani halin da za a so shi ma saboda shi, wato ba shi da halin da za a masa irin wannan soyayyar saboda halin, amma sai da ce ita kawai saboda Allah take son sa, ita abin da take nufi ba dan kuɗin sa ba take son sa, mun gane. To ai ita soyayya saboda Allah, ana yin ta ne saboda shi wanda ake son yana son Allah, yana kokarin bin Allah subhanahu wataala, yana kokarin yin mujahada, yana kokarin bin Allah, yana kokarin bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ka ji kana kaunar sa kawai saboda wannan ba dan yana da kuɗi ba ba dan yana da wata alfarma ba ba dan ya fito daga wani gida mai girma ba ba dan yana da wani abun hannu ba a kawai saboda yana son Allah ta'ala sayyidina Abi Hurairah ya rawaita hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam rana al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai ce ainal mutahabbin bi jalali ina masu kauna kaunar junan su saboda ni saboda girma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yau udhilluhum fi dhill a yau zan sa su a cikin inuwata dan yau ita ce ranar da babu wata inuwa in banda inuwata suwaye kawai suke kaunar Allah saboda Allah kawai suke kaunar Allah dama abin da ya hada su ma Allah ne kuma ko da yaushe ka gansu kawai aikin Allah subhanahu wataala kawai yake shikenan in sun rabu ma akan wani abu da ne Allah ta'ala yake so anan suka rabu in ka ji suka hadu kuma abin da za a ci gaba da tattaunawa kenan ya za a yi kawai shine yake hada su kuma kawai shine yake raba su waɗannan ranar kiyama ma Allah ta'ala zai shela ya ce ina suke za su fito Allah ubangiji zai sa su a cikin inuwarsa a wannan ranar da babu wata inuwar sai inuwarsa dama duka mun sani wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu ai a cikin su akwai waɗanda suke kaunar juna saboda Allah a gurin karatu ake haduwa ko a gurin wa'azi ko a gurin da'awa ko a gurin wani abu da Allah ta'ala yake so anan kawai ake haduwa kuma an hadu dai za a tattauna imani ne za a tattauna musulunci ya tattauna kawai shine a gaban mu kaga wanda yace kauna saboda Allah amma akwai wasu kuma waɗanda su kuma kawai a gurin ajo ake haduwa ko a gurin disco ko a wurin DJ ko a wurin in dai kaga an hadu kawai anan ake haduwa kuma in an hadu din kawai yaya za a yi wani event suwa za a gayyato waye zai cashi nawa za a kashe kawai shi da gaban su to irin wancan ana iya samu su cikin musulmi ana iya samu su cikin mushrikai ana iya samu su a diddi inda ya wato mutane suke rayuwa to irin wannan wasu soyayya akan saban Allah subhanahu wataala a ranar alkiyama ba'dhum li ba'dina du'u sashen su zai rika wato gaba da sashi za su ta gaba wato za su ta zaki tsakanin su wato za su ta fatan dama ba su haɗu ba kowa zai fatan dama bai haɗu da abokinsa ba mun gane ko za su ta fatan dama a ce ba su haɗu ba dama Allah ta'ala bai haɗa mu da kai ba illal muttaqun kawai masu tsoron Allah ta'ala su kaɗai ne waɗanda ba za su yi wannan gabar waɗanda suke da waccan sifar wadda muka ambata ta soyayya tsakaninsu saboda Allah ubangiji abu na ƙarshe cikin wancan hadisin shine mutum ya ji baya son ya fita daga musulunci kamar yadda baya so a jefa shi a cikin wuta mutum ya ji baya son fita daga musulunci duk wani abu da zai sa a ce ka fita daga musulunci zai nisance shi kamar yadda duk lokacin da aka ce za a jefa shi a wuta ba zai so ba za ka ake so ka so musulunci ka kankame shi sosai ka ji baka son fita daga musulunci duk wani abu da akwai alamun za a iya rinta to ka nisanci wannan abu to duk wanda ya hada waɗannan sifofin guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ɗanɗani ɗanɗanan imani Allah ubangiji ya taimake mu ɗanɗani wannan to idan an je ranar alkiyama waɗanda suka yi soyayya saboda Allah waɗanda suka ƙaunaci junansu saboda Allah Allah ta'ala zai ce da su ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun babu tsoro a tare da ku a wannan yini wala antum tahzanuna sannan kuma ba ku da bakin ciki a wannan ranar ta alkiyama waɗanda suka yi kauna suka kaunaci junansu saboda Allah a hada akan Allah subhanahu wataala da annabi sallallahu alaihi wasallam a rabu da ajanda za a saki haduwa don yin wani abu wanda Allah ta'ala yake so za ka kirawo shi za ku gaisa za ku tattauna za a yi karatu ya za a bunƙasa imani abinda kawai yake tsakanin ku kenan kuma abinda kawai yake hada ku kenan kowa zai je ya yi bukatarsa a cikin ku amma in kaga kun hadu to Allah ta'ala ne ya hada ku za ku yi wani abu na addini to irin waɗannan masoyan a ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce ya ibadi ya ku bayina anan gurin kaga al'ubudiyya ce wadda take khassa akwai al'ubudiyya amma wadda mun sha tattauna ta in kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan duk abin da ka gani a cikin samai da ƙasa ba komai bane face bawon Allah subhanahu wataala amma akwai wata kuma bauta wadda kuma wannan kebantacciya ce bauta ce ta musamman duk lokacin da kaji Allah ta'ala ya ce ya ibadi ko bawa na ne kai to kaga wannan ya nuna bauta ce ta musamman wannan to duk wanda zai yi soyayya dan uwansa ko mace ko maji ko da tsakaninka ne da matarka ya zama kuna kaunar Allah ta'ala saboda Allah kuma kuma abin da ke tsakaninku shine ya za a yi a taimaki addinin musulunci a gidan a anguwar a makota ya za a yi promoting musulunci kuma tana taimaka maka wajen bin Allah subhanahu wataala kana taimaka mata wajen bin Allah subhanahu wataala ko ba za ku shiga cikin wannan kamar yadda zamu ci ayoyin da za su zo gaba za su tabbatar mana da cewa har miji da mata ma za su iya shiga wannan Allah ta'ala zai ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun babu tsoro a tare da ku a wannan yini sannan kuma babu bakin ciki da za ku yi a cikin ranar alkiyama to wannan wani bangare ne daga cikin sifar Allah da Allah ta'ala yake siffata wasu daga cikin bayansa masu wani hali wanda yace ranar alkiyama ba za su yi tsoro ba sannan kuma ba za su ji bakin ciki ba kun ga yanzu an gaya mana sifa ɗaya ko mecece sifar ta yanzu su ne waɗanda suke son junansu saboda Allah mun fahimta allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin su ne waɗanda gashi suna son Allah subhanahu wataala kuma shi ne yake haɗa su to ranar alkiyama babu tsoro babu bakin ciki to amma su waye waɗanda suke soyayya suke bin dokokin Allah ta'ala Allah ubangiji yake allazina amanu wa kanu muslimina waɗanda suka yi imani kowa suka kasance musulmai ga soyayya tsakanin saboda Allah sannan kuma sun yi imani da ayoyin Allah ta'ala shine alqur'ani sannan kuma ga su musulmai mun gane za mu dawo kan wannan kalmar amma na san za mu iya tuna Allah ta'ala da yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lalle ku saurara uliya'ullah wato waliyan Allah subhanahu wataala babu tsoro a tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba to kamar an tambaya su waye awliya'ullah sai ce allazina amanu wa kanu yattaqu su ne waɗanda suke da imani kuma suka zama suna bin dokokin Allah subhanahu wataala attaqwa anan gurin shine bin dokokin Allah subhanahu wataala duk inda dokar Allah ta'ala take suna bi to waɗannan su ne awliya'ullah da haka duk wanda ka sani yana da imani yana bin dokokin Allah ta'ala to shi wali ne daidai gwargwadon imaninsa da bin dokarsa da Allah subhanahu wataala mun gane da haka an ce wali kawai ba wai wani bane wanda wasu suka zaba suka ce shine wali a kowa ma wali ne yanzu mun nan da kake ganin mana duk taron wali ne wallahi tunda muna da imani kuma muna bin dokokin Allah subhanahu wataala sai dai akwai tafawut a cikin mu akwai tafawut imanin wani yafi na wani sannan bin dokokin Allah subhanahu wataala wani ya fi na wani to a walittakar wannan ya fi wani amma da duk wanda yake da imani da wuya ka samu duk wanda yake musulmi da wuya ka samu ba shi da imani ko ya yake za mu zo mu tattauna magana imani yana da kyau ku karanta kitabul iman na Ibn Taymiyyah rahimahullah ya yi magana akan imani sosai da sosai suna shiga juna kuma wani lokaci ko da yaushe suna tsayuwa akan wannan za mu zo mu tattauna insha Allah amma dai akwai fa'idoji mai yawa a cikin kitabul iman din nan musamman dangane da shi imani to da wuya mutum ya musulunta amma babu imani a cikin zuciyarsa in ka ji an ce wane ya zo ya musulunta ai muna gani suna musulunta a gurin manyan malaman ko to in aka ce wane ya zo ya musulunta imani ne in gizo shi ya zo musulunta kuma daga rinda ya musulunta nan zaka samu ku doka ɗaya ce ta Allah ta'ala za ka samu yana ɗan bi ko ya take to shi ke ya zama wani mun gani da aka kar a rena maka hankali yake jin cewa kawai kamar wai waliyai wasu ne wasu gagarumai da wani abu wallahi dukan waliyan Allah mun bai ji wannan da aka in ka jana magana waliyi kawai ka dauka da kai kai ma waliyi ita ma waliyya ce da aka kar a tsorata ka da wani magana waliyi mun bai ji wannan to kaga su ma waliyan Allah ta'ala kuma akwai auliya shaytan kauliya shaytan aga ibnu taymiya rahimahullah ya rubuta littafi al-furqan baina auliya ar-rahman wa auliya shaytan yadda zaka ga auliya shaytan din yadda za ake ga maka wato auliya ar-rahman suna da karamomi to su ma kuma zaka samu suna da karamomi irin nasu ko karamomin su zama na cuwa ko su zama kawai istidraji ne da Allah ta'ala yake musu dan ya batar da su da haka dai dole akwai buƙatar mu rika bunƙasa imanin mun gane gaskiya ne da mai ahlari yace wal ma yajibu alal mukallafi tashihu iman tashihi ne ingantawa ka inganta imaninka kullun ka ce upgrading imaninka yana da kyau matukar gaske ba da dai kai imaninka ya zama upgraded dole sai in kana bin kana karatu kana kokarin fahimtar me Allah ta'ala yake so me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so wannan shine zai ta bunƙasa ma imani mun fahimta amma ka ce ai kai kawai tunda ka musulunci da shikenan to imanin yana sama kuma yana kasa sai dai yayi kasa ba tare da ka sani ba kuma mutuwa ta dauke ka hakan nan Allah ta'ala ya kiyaye to kun ga auliyaullah Allah ta'ala ya ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun suwaye allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suke imani kuma suke bin dokokin Allah subhanahu wataala sannan haka nan waɗanda suke da istiqama waɗanda suke da tsayuwar daka akan bin Allah subhanahu wataala da bin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma Allah ubangiji ya ce ba za su ji tsoro ba ranar alkiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan lallai waɗanda suka ce rabbuna allah Allah ne ubangijinmu sun mastakamu kuma suka tsayu tsayin daka akan cewa ba su da wani wanda za su bautatawa sai Allah waɗannan idan ma mutuwa ta zo musu ta tanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su rika sassako musu suna ce da su Allah ta khafu wa la tahzan kar ku wani damu saboda abinda yake sa mutum ya ji baya son barin duniya saboda ya bar abubuwa da yawan gaske ya bar yara kanana ya bar mata ya bar ƴaƴansa ya bar kaza ya bar kaza kuma saboda kaunarsa da yake ji yana son yana ji in ya tafi za su shiga cikin matsala sannan yana jin cewa akwai kurakuran da duk yayi wa Allah ta'ala ranar alkiyama yanzu kuma gurin sa za shi bai sanya abubuwan za su kasance ba to amma in dai yayi istiqama ya ce Allah ne ubangiji na kuma ya tsayu akan haka to mala'iku in yazo mutuwa za su rika sakkowa suna ce da shi la takhafu wa la tahzan kwantar da hankalinku kar ku ji tsoro kwata kwata sannan kada ku yi wani bakin ciki dan za ku bar duniya kuma kar ku ji tsoron abin da za ku tarar in kun je lahira hankalinku kawai ya kwanta to kun ga anan gurin soyayya saboda Allah subhanahu wataala ha wadanda za su riga su yi imani kuma sannan su zama suna musulmai allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin sannan auliyaullah su ma Allah ta'ala yace da su la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sannan istiqama akalla waɗannan abubuwan guda uku dukan su Allah ta'ala ya ce wa masu yin su ba su da tsoro kuma ba su da baƙin ciki istiqama wani ya zo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qul amantu billah thumma istaqim ka ce ka imani da Allah ta'ala kuma ka tsayu akan haka shi yasa aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani zikiri wanda muna yin sa yana tuna mana wato yana ƙara tuna mana akan abin da muke kai shine raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan da safa zaka maimaitawa kanka kuma duk lokacin da aka kira sallama ana son ka faɗi wannan kana cewa ka yadda da Allah ta'ala a matsayin ubangiji ba ka da wani ubangiji da ka yadda da shi a duniyar nan sai Allah kuma ka yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi kadai ne dan aikin Allah subhanahu wataala zuwa gare ka, kuma ka yadda da addinin musulunci shi kadai ne addinin da zaka yi. Wannan fa shine abin da kake gaya kanka da safe da yamma da duk lokacin da aka kira sallah, kana ƙara gaya wa kanka shine kamar kamar pledge ne, kamar abin da ake so da ma'aikatan gwamnati suna yi idan mutum da yara a makaranta an je makaranta da ana yi, ko a pledge to Nigeria, my country, to be peaceful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength has worked. How are you doing? Kowa yin jin ofis da 'yan sanda da 'yan waye duk sai sun yi wannan, sannan a shiga ofis a fara aiki, wato kawai Najeriya ce a gabanka. Aljihunsa ne ka gaba. To shi ma musulunci wannan kawar-kawar pledge ne da kake daily, kana gaya wa kanka cewa a yau ɗin nan fa ba wani Allah da yarda da shi sai Allah shi kadai, kuma ba addinin da zan yi a yau sai musulunci, kuma ba wanda sun yi wa biyayya a yau sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta? To idan muka lura a cikin ayoyin da muka ji alafazin al-khawf, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, alla takhafu wa la tahzanu. To al-khawf a lugar larabci yana da ma'anoni da yawa, ya hada al-huzn wal hazan da al-gammu da al-hazan, duka idan ka tattara su suna shiga cikin al-khawf. Idan aka ce al-gammu, wannan shine min amril mustaqbal, wato kana cikin damuwa, kana cikin tsoro da dardar na wani abu da zai iya faruwa nan gaba, ka san zai faru. Mun fahimta? Ka san zai faru kawai, don haka kullum a cikin fargaba kake na jiransa. Mun fahimta wannan? Amma a ce mahaifinka ba shi da lafiya, kuma an rasa yadda za a yi, za ka ga kullum a cikin fargabar za a ce maka kawai ya rasu. Ka san zai zo, ko da dai bai zo ba, amma dai kullum idan ka ɗaya abu ɗaya ki ɗaya ɗayan arziki, zai tashi yau, zai tashi ba, zai tashi gobe, ba zai tashi ba, kullum a cikin wannan kake, kuma kullum a cikin wannan damuwar kake. To wannan shi ake kira da gammu. Mun fahimci wannan? To lokacin da mutum yake cikin algammu, ko mutum ya yi wani laifi, kuma yana tsoron za ta tashi. Mun fahimta? Kullum yana tsoron za ta iya tashi, to za ka samu kullum a cikin tsoro yake. To wannan shi ake kira da gammu. Kaga wanda bai yi wa kowa laifi ba, za ka ga su hankalinsa a kwance, baya cikin wata fargaba, baya cikin wata damu. To da shi ake kira da algam. Alhuzun kuma shi da algam min amril amamaza, abinda wani bakin ciki ne ya zo ya wuce amma kuma ya barka a cikin tashin, kullum kana cikin damuwa, abin fa ya zo ya wuce ma amma ya barka a cikin damuwa, wannan shi ake kira da alhazan ko alhuzun. To dukansu gabaki daya ana tattara su a sasa a cikin alkhawf. Mun gane? Idan an ce al-khawf tana iya yiwa ana nufin al-gham, tana iya yiwa ana nufin al-huzn, amma tunda an zo da su kowanne ya zo, la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun, kaga al-huzn zai dauki abin sa ma'anarsa, sannan al-khawf sai dauki ma'anar al-gham. Ala samun fahimci wannan? To sannan wani lokaci al-khawf kuma tana daukan ma'anar al-ilmu. Mun gane? Za ka gani a cikin Al-Qur'ani an yi amfani da lafazin al-khawfu, amma kuma abinda ake Allah ta'ala yake nufi shine al-ilmu. Al-ilmu misali illa an yakhafa alla yuqima hududallah at-talaqu marratan ko fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa Allah ya kima hududallah. Duk abin da ka ba matarka, idan aka rabu karka ce za ka kwace, sai dai in ka tabbatar ba za ta tsayar da haddin Allah subhanahu wataala da wannan abu ba illa an ya khafa Allah yuqima hududal kaga ya khafa a nan gurin sai dai yana da fa'in in sun san in sun tabbatar da cewa wato al'amarin Allah addinin Allah ta'ala din ba zai tsaye ba mun fahimci wannan akwai abu muhdal as-saqafi abu muhdal as-saqafi radiyallahu ta'ala anhu abu muhdal as-saqafi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma mayaki ne sai dai Allah ta'ala ya jarrabe shi da shan giya mun gane yana shan giya sosai amma daga baya ya tuba ya daina mun fahimci wannan to a lokacin kafin ya tuba yana son shan giya sosai kuma har waka ma yake yi wa giya din Abu Mihjan as-Saqafi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa idan ma mitu fadfandi ila jambi karmatin idan na mutu ku samu karma wata bishiya ce wadda ita ce ake yin giya yace ku binne ni a gindin bishiyar karma mun gane ko to rawi idami fil mamati uruquha saboda ko na mutu to sayoyinta da jijiyoyinta za su rika shayar da ni giya mun fahimta wala tadbinanni fil falati fa innani kar ku je ku kai ni fili inda babu wannan bishiyar ku je ku binne ni saboda ni akhafu idan ma mitu Allah azuquha na tabbatar in na mutu to ba zan sha ba anan gurin akhafu tana nufin na tabbatar alimtu na tabbatar idan ma mitu Allah azuquha na san in na mutu ba zan dandare ta ba dan duk wanda ya mutu yana shan giya to ba zai sha giyar lahira mun fahimta in ya mutu yana sha bai tuba ba amma idan mutun ya mutu ya daina sha ya tuba kuma giyar nan ba sai giya ta ruwa ba har dukkanin wani abu da zai rikita ma tunani ya kawar maka da hankali kwaya ce hayaki ne menene ko ba me inda zai jirkita ma tunaninka kullama khamara al-aql fa huwa khamrun wa huwa haramun haka sayyidina Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da gare shi faɗa duk abin da zai jirkice ma tunaninka to wani abin sunansa khamru kuma wannan abin haramun shi yasa ake kiran mayafin mata ake kiransu da khimar saboda suna lullubewa su abin nan su lullube to in ka sha zaka ji zaka yi marisa to wannan abin sunansa khamru mun fahimta shi yasa zamu ga MSS ai sun yi daura ta wannan daura ramadaniya ta wannan shekara akan kwayoyi da wannan mukaddarat drugs abuse da shaye-shayen nan wanda ya yi yawa a cikin al'umma har mata yanzu suna shaye-shaye mata da matan aure fa suna shaye-shaye da 'yan mata abu biyu yana da muni in aka ce mace tana yin da sata da shaye-shaye a ce mace tana sata wannan yana da bala'in muni ko a ce mace tana shaye-shaye wannan yana da muni kwarai da gaske ba wai ana son namijin bane ba shi ba fa yi amma dai masifar ta kai a ce mace tana shaye-shaye tana shan kodin tana shan waye tana shaye-shaye ko kuma a samu mace barauniya Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya tsare ƴaƴanmu da ƴan uwanmu daga wannan mummunar ɗabi'a amma dai yana da kyau daga lokaci zuwa lokaci gaskiya a rika sensitizing matasanmu mazansu da mata akan wannan shaye-shaye da abin kullun ƙara ƙaruwa yake kullun ƙara ƙaruwa yake shi yasa Allah ya kiyaye amma dai za a yi wata rana kowa ma ɗan ƙwaya ne kaga kenan ba wani ci gaba da za a samu a cikin al'umma don haka Abu Mihjan as-Saqafi ya kasance yana da kisa wadda in an duba sifatu safwa da wasu daga cikin inda dai aka yi maganar tarjama ta shi Abu Mihjan as-Saqafi za mu ga an faɗi halayyarsa daga ƙarshe dai ya daina shan giya radiyallahu ta'ala anhu dalili shine an je yaƙi bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi Sa'd ibn Abi Waqqas sun je yaƙi to a inda aka yi sansani sai aka kamo shi yana shan giya sai aka kashi gurin Sa'd ibn Abi Waqqas da aka kawo shi sai Sa'd ibn Abi Waqqas ya kulle shi ya daure shi yace kawai abinda zai masa ukuba da shi shine ba zai bar shi yayi yaki ba saboda shi jarimi ne jarimi ne duk inda jarimi yake yana son ai ta bugawa kullun yanzu almajiri kullun so yake abu a ta tattauna harkar ilimi ko to haka jarimi shi kullun so yake a yi ta yaki dan in ka hana shi yaki kamar ka masa hukuma da yau sai Sa'd ibn Abi Waqqas zai ce kawai a daure shi bayan da zai za a yi yakin kuma babu shi to shikenan daga gari ya waye aka fara yaki yana daga inda yake daure amma yana jin hamimiya ta dawaki da karan ta kubba da sauransu shi ne yake ta kuka a inda yake a daure da yana cewa kafa hazanan an tudari da khailu bil kana wa utruka mashdudan ilayya wifaqiya idha qumtu annan al hadid wa hulqat masari uduni kat tusim al munadiya yana tabbira ta bakin ciki saboda an daure shi ba zai je yaki to shi ne dai ko dai wata baiwa ta Sa'd ibn Abi Waqqas ko kuma matarsa ta zo ta same shi a cikin inda aka daure shi shi ne hada ta da Allah cewa ta kunce shi ya je yayi yaki ana gama yaki zai dawo ta daure shi mun bayyana to take da shi ai to ita ba ta daure shi ba dan me za ta saka shi yayi ta mata magiya ya hada ta da Allah yace ta lura idan ya jefa aka yakin nan in an kashe shi shikenan sun huta mun gane in kuma har dai aka gama yakin nan bai mutu ba to shi kuma ya alkawari zai dawo ta daure shi da aka sai ta tausaya mata sai ta kunce shi sannan ta bashi dokin Sa'd ibn Abi Waqqas ya hau kuma yaje ya yi ta yaki an ce a ranar Sa'd ibn Abi Waqqas bai yi yaki ba saboda an dan ji masa ciwo da haka yana kan yana sama kan wani guri an masa yana zaune yana kallon yadda ake yaki don haka sai ya ga salon yaki irin na Abu Mihjan al-Saqaf saboda kowa akwai salon yakin mun gane mun ga yanzu ne mutane za su fi gane bon ko ne akwai yadda yake harkar sa ta bon ko haka sawa da an san yadda yake penetrating akwai wanda ake ta masa fasa layi dai da kasa yan baya sai ya fasa su ta masu a wancan lokacin duk wanda yake yaki an san yadda yake yaki duk inda ya shiga kawai zai tarwatsa duk wanda suke nan gurin da haka yana zaune sai ya ga wani yana yaki irin na Abu Mihjan al-Saqafi kuma motsin dokin da zaburarsa irin na dokin sa shi ana kiransa al-Balqa da haka yace mamaki yana ga cewa yakin da irin na Abu Mihjan ne kuma Abu Mihjan yana dauka kuma yadda dokin yake bura yana kaiwa yana komowa irin da dokin sa ne kuma ya san dokin sa yana barka tunda shine mai doki kuma bai hawa ba to shine sai bayan an gama yaki ya dawo aka daure shi mun gane to shine sai ya kwazo yake gayawa iyalin sa to a yau ya ga abin mamaki ya ga wani yana yaki irin na Abu Mihjan kuma Abu Mihjan ko yana daura a cikin guri kuma ya ga wani doki yana alkarru karrul balqa shi da matarsa ta ce masa gaskiyar magana ga abin da ya faru kaji yadda muka je Abu Mujad amma gashi nan yanzu ya zo an daure shi to shi da Abu Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce wallahi duk wanda ya yi irin wannan bajintar ni ko ba zan yi masa bulala ba dan kawai ya shan giya to shi ne sai shi kuma Abu Mujad ya ce ni kuma na daina shan giya daga yau dama matsalar shi ne ba na so in daina shan giyan nan kuke tsammanin bulalar da kuke mince ta sa da daina shan yawa amma yanzu ne tunda an riga an samu sasanto to ni kuma na daina shan giya so sai ya daina shan giya radiyallahu ta'ala anhu sai ne kuma kaga ko ga akwai fawaida a cikin abun nan din nasa Allah ta'ala ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai sai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana addu'a alaikum
salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ربنا تقبل منا قيامنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين